الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أئمة الشيخ ادرنا بهذا المعذر والتاد في بلدة الله بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله من أقول الله تبارك وتعالى لساك يتعبون الرانا تلاهدي 25 goton Ramadana shekara ta 1444 daga hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda yazo daidai da 16 ga watan Abr shekara ta 2023 miladiya. Muna cikin wannan sura ta suratul Nahl aya ta 31. Allah tabaraka wa ta'ala ce wadannan masu tsoron Allah wanda Allah ya ce wa ni'ma darul muttaqina wa innal muttaqin min jannatu adnin za su shiga aljanna ta zama ai iqamatin aljanna ita zama ya da kulunaha za su shige ta tajri min tahtiha al-anhar wanda koramai suke gudana cikin wannan aljanna. A wani wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adnin zalika al-fawzul azim. A suratul Saffi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato za a shigar da su aljanna wacce koramai suke gudana a cikin ta da wurin zama wanda yake tayyibi wato mai kyau mai dadin zama a cikin aljanna ta zama wannan shine babban rabo za su samu. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce aljanna ce wanda sannan kuma bayan sun shiga aljanna lahum wato lahum fiha ma yasha'un duk abin da suke so a cikin aljanna za su same shi. Saboda Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da suke so zai sanya musu a cikin wannan aljanna za su samu. Saboda haka wani wurin Allah tabaraka wa ta'ala ce wa fiha ma tashtahi al-anfusu wa talazzu al-ayn wa antum fiha khalidun. A cikin aljanna akwai abin da rai take so, duk abin da rai take so za ta samu, duk abin da ido zai gani ya ji dadi mutum zai samu a cikin aljanna. To saboda haka lahum fiha ma yasha'un duk abin da suke so a cikin aljanna wato akwai a cikin wannan aljanna. Shi yasa wani ke tambaya ita ya rasulullahi ina son doki, ina son hawa doki, aljanna akwai doki? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai doki har da tuke yake da shi. To saboda haka duk abin da yake so, wani kuma yace shi yana tambayan wani malami an ce aljanna duk abin da mutum yake so shi miyan kuka yafi so. Saboda haka zai samu miyan kuka, aka ce kwarai da gaske zaka samu duk abin da rai yake so zai samu a cikin aljanna. Allah tabaraka ta'ala da wannan zalikal jazaa'u wannan sakamako da Allah tabaraka ta'ala ya mun tsoron Allah yace yajzillahu almuttaqin. Allah yana saka mu tsoron Allah ne da wannan wanda ainihin za su samu duk abin da suke so a cikin aljanna saboda tsoron Allah da suka kiyaye. Allazina yatawaffahumul malaikatu wadannan mu tsoron Allah sune wanda malaiku za su dauki rayukansu wato dayyibina wato suna ainihin cikin dahiri na min al-kufri sun karkaka daga barin kafirci. Dama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum. Dama malaikan mutuwa wanda aka wakilta daukar ranku shike daukar ranku. To saboda haka idan wadannan malaiku suka zo daukar ransu za su dauki ransu ne wato za su zamanto cikin ainihin jin dadi. Akan wannan Imam al-Qurtubi ya kawo maganganu guda 6 yace abinda ake nufi da dayyibina wato magana ta farko shine ainihin dahiri na minash shirki sun tsarkaka daga barin shirka. Magana ta biyu yace manan dayyibina ay salihina suna mutanen kirki. Magana ta uku yace ay zakiya af'aluhum wa aqwaluhum da aikin su da ainihin maganganun su duka tsarkakku ne. Irin wannan yanayi Allah tabaraka wa ta'ala zai dauki rayuwar su. Magana ta ainihin hudu yace dayyibina al-anfusi thiqatun bima yalqawnahu min as-sawabi Allah tabaraka wa ta'ala
za su shiga rayukansu suna cikin jin dadi saboda menene suke jin dadi saboda abin da za su gamu da shi wato ainihin nalada daga wurin Allah tabaaraka wa ta'ala magana na biyar yace dayyiba nufusun bi ruju' ila Allah ransu yana jin dadi saboda komawan ta ga Allah shi yasa lokacin da dai daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai koma ga Allah wato Abu Zarri sai iyalinsa suke kuka sai yake cewa me abun kuka ai dadan nalqahum ahibba Muhammadin wa sahaba gobe za mu da masoya ainihin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ainihin sahabbansa saboda haka ranar mutuwa baran da za a yi kuka bane dan da za a yi murna ne saboda za a gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yake to suna jin dadi ne saboda ransu zai koma ya gana da Allah tabaaraka wa ta'ala magana ta shida da Imam al-Qurtubi ya kawo yace dayyibina an takuna fatum dayyiba sahla la sa'uba fiha wa la 'alam yace manan sa dayyibina za a karbi rayuwansu ransu cikin sauki Allah zai dare ransu ba wahala bar din za ainihin zararai sabanin zararran kafurai dama su mu'minai Allah ya ce wannashidatu nashida za a dare ransu cikin sauki da nishadi malaikun ma sun zo zararran sai sun musallama yaquluna salamun alaikum malaikun za su ce musu aminci ya tabbata a gare ku kamar da yanda kike gani wasu bayin Allah wani yana zaune sai ya ce wa alaikum salam kai ne malaikan daukar rai kaga daukar rai na ne to shikenan bismillah to haka bayin Allah suke gani sai malaiku su musallama ai salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku yaqulu fil akhirah ko kuma za a ce salamun alaikum dan za a ga musu alahira udkhulul jannat ku shiga aljanna wato udkhulul janna shiga aljanna bima kuntum ta'malun saboda abin da kuke aikatawa wato saboda aikin da kuke aikatawa aka ce ku shiga aljanna sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam da yace wa sahabbai ai an riga an rubuta dan aljanna ne dan wuta ne suka ce to menene bukatan aiki ai ba aiki tunda kowa ya an riga an rubuta inda zai tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imalu wa kullum muyassar lima kulika lahu ku yi aiki kowa Allah zai sauka masa abin da aka halicce shi domin sa saboda haka za a shiga aljanna ne da aiki amma za a dawama aljanna ne da niyya saboda haka niyyar mutum yana musulunci ba ranan barin musulunci wannan niyyar ita za ta sa ya dawama cikin aljanna har abada sannan kikkiawan aiki da yi za a sa shi aljanna saboda kikkiawan aikinsa da kuma fadalan Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce to ainihin za a ce musu ku shiga aljanna saboda bima kuntum ta'malun saboda aikin da kuke aikatawa kikkiawan aiki da kuke aikatawa saboda haka yake musu albishir da wannan aljanna saboda ainihin a'malus salihat da suke aikatawa sannan Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce hal yanzuruna ay ma yantaziru al-kuffar ba abun da kafiran nan suke sauraro suke jira illa an ta'tihumul malaika sai dai suna jiran ne malaiku su zo musu liqabdi arwahihim don su ainihin karbaran su aw yati amru rabbik ko kuma suna jiran zuwa lamarin ubangijinka ne lamarin ubangiji malaman tafsiri sun yi magangaro suka ce ko dai kashe su da zai a badar ne ko kuma wasu wanda cututtuka zai kashe ko kuma azaban Allah wanda za ta same su dan tashin kiyama kazalika ai kama fa'ala ulai haulai kamar yanda waɗannan suka aikata fa'al lazina min qablihim haka waɗanda suka zo kafin su suka aikata min al-umami daga cikin al-ummomi suka aikata waye kazzabu bi rusulihim suma sun karyata manzannin su wa ma salamuhumullah Allah tabaaraka wa ta'ala bai zalunce su ba bi ilakihim bi ghairi dhanbin Allah bai halakar da su ba ba tare da zunubi ba walakin kanu anfusuhum yazlimun Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce sai dai ainihin sun zalunci kansu ne saboda sun aikata shirka inna shirka la zulmun azim lalle shirka babban zalunci ne saboda haka saboda sun yi wannan shirka yazlimun bil kufri sun aikata wannan kafirci fa sabahum sayyiatu ma amilu sai sakamakon mummunan aikin da suka aikata ya same su wa haqa bihim ma kanu bihi yastadun sai ya sauka kansu wato ya same su abinda suke ainihin izgilanci akai na azaba sai gashi azaban ta same su a gobe lahira
قال
Allah tabaraka wa ta'ala yace to qala allazina ashraku wadannan da suka aikata shirka daga mutanen makka ay ahli makkata min ahli makkata daga mutanen makka sai suka ce lausha Allah aida Allah ya so ma abanna min duni da bautawa kuma ka ban bauta kuma bayan Allah ba ai Allah ne ya so muka bautan gumaka saboda haka sai suka fadi haka nanu wala abauna mu Allah ne ya so muka bautawa gumaka haka iyayenmu ma Allah ne ya so suka bautawa da Allah bai so ba da ba za mu bautawa gumaka mu da iyayenmu wala haramna min dunihi min shay da ba mu haramta wani abu ko ma bayan Allah da ainihin bahair da sawai dabbobi da suke kiran su wannan su ba gumaka da ba su haramta wadannan ba qalu hadha sun fadi wannan wa huwa haqqun bana alaihi kadiban gaskiya ne duk abin da suka aikata Allah ne ya sha Allah ne ya so amma sun gina shi akan ƙarya suka ce wa ishrakuna shirka da muka yi wa tarimuna da haramta wadannan dabbobi da muka yi bi mashi'atillahi wato bi mashi'ati mashi'ar Allah ne ta yadda suka yi haka amma suka ce wa huwa radin bi Allah kuma ya yadda da haka Allah ne ya so a mashi'arsa sannan ya yadda to anan ne suka yi kuskure wato suka dora kan ƙarya ya zinnuna annallaha idza sha'a shay'an radibi suna zaton cewa idan Allah ya yi a mashi'arsa ta yadda a aikata abu suna gani wato idan mashi'ar Allah ta so aka aikata abu suna ganin kaman Allah ya yi da wannan aikin ne alhali ba haka bane Allah tabaaraka wa ta'ala la yakunu illa ma sha'a ba abin da zai kasance sai abin da Allah ya so a cikin mashi'arsa amma walakin la yarda li ibadihi al-kufr amma Allah tabaaraka wa ta'ala bai yadda bayan su yi kafirci ba saboda haka wannan kafircin da suka yi mashi'ar Allah ne Allah ya so haka mashi'arsa ta yadda suka yi wato mashi'arsa ta so suka aikata haka amma dai ba Allah yana so bane suka aikata saboda haka sun gina maganar su ne akan ƙarya kadhalika kamar nan kama fa allazina min qablihim kamar da yanda wanda suka zo kafin suka aikata kazzabur rusula suka suma suka ƙaryata manzanni ai kazzabur rusulahum suka ƙaryata manzannin su wal rasul ila al balaq al mubin ai ba abun da ai malar rasul ba abun da yake kan manzo ko malar rusuli ba abun da yake kan waɗannan manzanni ai falalar rusuli illa balagun mubin ba abun da yake kan waɗannan manzanni sai itarwa kuma mabayyani ai ibla itar da sako na Allah tabaraka wa ta'ala shine yake kan manzanni da sun isar kuma shikenan sun yi aikin su so kam sun aikata abun da Allah tabaraka wa ta'ala murje su da isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ba abun da ya saura kuma wadanda aka isar me ya saura musu sai su bi abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wadannan manzanni suka isar musu wa amal hidaya fa hiya ila Allah tabaraka wa ta'ala amma shiryarwa wanda aka isar masa da sako ya karbi sakon ya yadda ya shirye ga mutumin kirki wannan yana ga Allah ne tabaraka wa ta'ala Allah ne yake shiryar da su wato ba ainihin mai isar da sako ba saboda haka manzanni aikin su isarwa idan sun isar Allah kuma sai shiryar da bayi su karbi ai wannan addini na musulunci Allah tabaraka wa ta'ala yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan hakika mun aiko wa kowace al'umma manzo daga cikin manzanni kama ba'athna ka fi haula'i kamar yadda muka aiko ka ya rasulullah a cikin waɗannan to dukkan al'ummatai an aiko musu da manzon su an ibudullah me manzannin suke kira cewa ku bautawa Allah kada ku yi tarayya da shi da komai wacce ne buddabuta ku nisanci gumaka ai alausana gumaka ku nisance su kar ku bauta musu faminhum daga cikin waɗanda aka aiko wa manzannin man hadalla akwai wanda Allah ya shiryar fa amana suka yi imani ko yayi imani wa minhum daga cikin kuma na haqqat wajabat alaihi dalala akwai wanda bata ta tabbata a gare shi fi ilmillahi a ilmin Allah dama ba za su yi imani ba ba za su shiryu ba saboda ka shi ya ta falam yu'min ba zai imani ba saboda ka fasiru ya kufara makkata ya ku kafuran makka ku yi tafiya mana fil ardi a cikin doron kasa fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin ku duba ya karshen masu karyatawa yake kasancewa wanda suka karyata rusuluhum manzannin su ai za ku gani a hanyar ku ta zuwa sham kuna ganin garrukan wanda Allah halakar da su na lilaki na diga halakarwa saboda ku tafi ku ga yanda kuma yanda aka halakar da waɗannan
don ka kareta manzannin ku za halakar da ku saboda haka Allah tabaraka taala ce su tafi su duba su ga ya Allah tabaraka taala kadda wadanda suka gabata wanda suka kareta manzanni ai hanyar su na zuwa Sham akwai garrukan wadannan mutane kamar yanda ya gabata saboda haka don sun duba sai zan musu ibira abun lura ai su wazantu su bar ainin saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka in tarif Allahu dahu wa in tarif ya Muhammad Allahu dahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koda kai ko dai kaso shiriyar su wa kad adallahumullahu Allah tabaaraka ta'ala ya batar da su la takbir ala zalik baka dai ko kan wannan fa inna laha la yuda man yudillu Allah ba a shiryar da abin da ya batar wato ba zai shiryar da wanda ya batar ba man arada Allahu zilaluhu wanda duk Allah yake da nufin batar da shi wato ba wanda yake shiryar da wannan aila wato la yuda man yudillu ba a shiryar da wanda Allah ya batar la yaqdiru adana ni hadiyahu ba wanda yake da iko ya shiryar da wanda Allah tabaaraka ta'ala ya batar wa ma lahum min nasirin ba su da kuma wanda zai taimako a gare su wadannan wanda Allah ya batar da su ai ma'ina min azabillahi ba wanda zai hana su daga azaban Allah tabaaraka ta'ala lokacin da Allah zai musu azaba saboda haka dole tunda sun bata za su fada cikin azaba na Allah tabaaraka ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala ce wa aqsamu billahi jada imanu wadannan kafurai su rantse da Allah matikar rantsuwan su wato matikar kokarin suka rantse suka ce la yaqadullahu man yamut Allah tabaaraka wa ta'ala ba zai tada wanda ya mutu ba duk wanda ya mutu ya riga ya mutu suka rantse da Allah suka ce Allah ba zai tada wanda suka mutu ba Allah ya ce musu bala a ba haka lamarin yake ba yaqadullahu Allah zai tada su wa'adan alai haqqan kuma wannan alƙawari ne na Allah wato na gaskiya da wa'adan da haqqan duka mazdari ne guda biyu Allah ya kawo mazdari guda biyu anan saboda mu'akkida ne suna karfafa magana ne ya zamanto wa'adan alaihi haqqan wato wannan alƙawari ne Allah ya riga ya alƙawari akan sa ai wa'ada lahu wa'adan wato Allah tabaaraka ta'ala alƙawari alƙawari wato wa haqqa alaihi haqqan Allah ya tabbatar da wannan alƙawari kuma tabbatarwa saboda haka wato walakin na aksaran nasi ala makkah la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane mutanen makkah ba su san wannan ba ba san cewa za a tashe su ba ai wato za a tashe su ul innal awwalin wal akhirin lamajmu'un da mutanen farko da ƙarshe duka za a tara su saboda haka Allah tabaaraka zai tara su li yubayyana lahum Allah ya tara su dan ya bayyana musu allazina yaktalifuna fihi wanda suke sabani akai wato min amri addini wanda suke saba wa kan lamarin addini Allah tabaaraka ta'ala zai nuna musu abinda suke sabani akai na lamarin addini wal ya'lam allazina kafaru saboda kuma wadanda suka yi kafirci su sani me za su sani annahum kanu kazirin saboda su san cewa su makaryata ne fi inkaril ba'thi wurin musun tashin alkiyama za su gane cewa idan alkiyama ta zo abinda suke yi ai ƙarya suke yi gashi Allah tabaaraka ta'ala ta da su saboda haka inna ma qawlan li shay'in shi yanda lamarin Allah yake idan yace wani abu magana su akan abu idza arannahu ai aranna ijadahu idan Allah ya nufin samar da abu an naqula lahu kun fayakunu Allah sai ya ce wa abu kasance sai ya kasance fa huwa yakunu sai ga yana kasancewa anan malamai suka ce baba duk abinda Allah ya so zai ce masa kun Allah zai tafi dan kun bane Allah ya riga ya ce kun din yanzu ka komai yana kasancewa ne kuma a larabci ba wata kalma wadda take magana akan kasancewar abu wato a ce abu ya kasance wacce take da harafi biyu in ba kun ba saboda haka shi yasa aka yi amfani da kun lamarin Allah ya wuce haka wato in Allah tabaaraka ta'ala ya nufin farar da abu kawai zai ce kun ne to ya riga ya ce kun din abubuwan suna ta kasancewa ne ila yawmil qiyama har zuwa tashin kiyama ba za su ainihin yanke da kasancewa ba komai yana kasancewa ne cikin iradan Allah tabaaraka ta'ala da nufin sa
يا رب يا رب يا رب يا رب
tabaraka wa ta'ala yace to bayan ya gama maganan wannan sai maganan wanda suka yi hijira allazina hajaru fil hajaru billahi wadanda suka yi hijira a cikin Allah tabaraka wa cikin lamarin Allah ay li iqamati dinihi wanda suka yi hijira don su tsaya da lamarin addinin Allah min badi ma zulimu bayan an zalunce su a garin Makka bil adha da cutarwa min ali makkata na mutanen Makka wa humun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa yanubawwi annahum Allah tabaraka taala ce wallahi zai saukar da su wato nunazzilannahum fid dunya Allah zai saukar da su a duniya daral hasana wato gida mai kyau anan aka ambaci Madina da gida wato daral hasana wato gida mai kyau a wala daral akhirah wala ajrul akhirati kuma ladan lahirar za su samu ita ce aljanna akbaru shi yafi girma azamu law kanu ya'lamun shi yafi girma da sun sani anan malaman tafsiri sun yi maganganu masu yawa akan Madina Allah ya kira ta da hasana gida mai kyau to shi yasa duk wanda yaje Madina sai ya ringa jin wani irin farin ciki da murna wanda baya jin sa duk inda yake a duniya sannan wasu suka ce an cewa Madina hasana ne saboda duk turare da ka sani a duniya zaka shafa shi a garin nan amma ba zai kamshi kamar in ka sashi a Madina ba duk turare da kuka je Madina in ka sashi kamshin sa yana karuwa saboda yana garin kamshi wasu kuma malamai suka ce ai Madina saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin numfashi a cikin wannan garin har yanzu iskar numfashin sa yana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana ciki saboda haka ya zamanto dayyiba wato ya zamanto hasana ya zama dayyiba ya zama mai dadi duk wanda ya shiga ya samu kyakkyawa a duniya zai samu kwanciyar hankali zai samu nutsuwa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato shi ma zai ce wa kansa min al-ansar ba don hijira ba shi ma zai ce shi dan Madina ne sannan hadisi ya tabbata cewa duk wanda duk inda ga an binne mutum to an binne mutum ne a garin da a kasar da aka yabi kasar kasar da aka halicce shi lokacin yana ciki aka hada kwaba wannan kasar to wannan kasar za a binne shi kenan kasar Madina da wannan kasar aka halicce sai Allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan ka je Madina za ka ga hattaken mutanen Madina daban ne da na mutanen Makka saboda garin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake raye sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk addu'an da Annabi Ibrahim yayi wa garin Makka to ni ma nayi wa Madina irin wannan addu'a saboda haka wani malami wani littafi wato ya ambaci hadisi wanda suka yi magana akan falalan Madina har hadisi guda 40 to saboda haka Madina tana da falala mai girma wanda ko guda ba za ka gani a garin Madina ba saboda albarka ko guda ba za ka gani ba saboda garin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da yake cike da kamshi na sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba za ka guda a cikin sa ba saboda haka shi yasa Allah ya kira wannan gari hasana wato mai kyau kuma abin da za su samu wanda suka rayu a Madina da duk wanda suka hadda wannan cutarwa da aka musu na hijira abin da za su samu a lahira akbaru ya fi girma wato laukanu ya alamun da dai sun san abin da za su samu a gobe lahira to wannan ya fi girma a wurin Allah tabaraka wa ta'ala sannan allazina sabaru wadanda kuma suka yi hakuri ala aza mushrikin wal hijra li izhari din wanda suka yi hakuri akan cutarwa da mushrikai suke musu sannan suka yi hakuri suka yi hijira saboda kaura ba dadi ga garin da ka zaba da shi ga inda ka zaba zama amma a ce ka tashi ka tafi wurin bakunta duk abin da ka mallaka ka bar shi ka tafi wani gari wanda baka san kowa ba ainihin zaka je bakunta ne to akwai wahala to suka yi hakuri da cutarwan kafure na garin Makka sannan suka yi hakuri suka yi hijira suka bar komai da suka mallaka suka zabi Allah suka zabi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan kan sun yaka ne li zaharid dini saboda bayyana addini wa ala rabbihim yatawakkalun kuma sun dogara ne ga Allah tawakkalin su ga Allah shi yasa suka bar komai suka zabi Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka fayarzuquhumullahu min haythu la yahtasibun Allah tabaraka wa ta'ala zai azurta su ta inda ba sa tsammani za su samu abin da ba su tsammani a wurin Allah tabaraka wa ta'ala
wala
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma arsalna min qablika illa rijalan yuha ilayhim ya rasulullah ai ba mu aiko kafin ka ba wato duk wanda muka aiko kafin ka
duk mazaje ne
wanda Allah yake musu wahi lal malaika ba malaiku bane Allah ya aiko
fasalu ala zikri in ku mutanen makka ba ku sani ba wato kafirai ne wanda ba san addini ba san littafai ba to ku tambayi ulama masana bi taurata wal injil wanda suka san at-taura suka san injila za su ba ku labari duk annabawan da aka aiko mazaje ne kuma mutane ba malaiku ba saboda ku tambaye su in kuntum la ta'lamun in dai ku ba ku sani ba fa innahum ya'lamunahu su sun san wannan sun karanta a cikin littafan su wa antum la tazdiqu ma aqrabu min tazdiqil mu'minina saboda haka ku a wurin gaskata su sai suka zama kun fi kusa akan ainihin gaskata mu'minai bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yanda in wayannan ahlul kitabi suka ba ku labari za ku gaskata su sama da yadda mu'mini suke gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ai kuna ganin su ba musulmai bane kuma ba musulmai bane saboda haka millan ainihin rashin musulunci ya hada ku saboda haka za ku gaskata su a ainihin waɗannan kafurai a in ku ba ku san bil bayyinati ba ku san ainihin hujjoji ba arsalallahu bil hujjil wadiha waɗannan manzanni mun aiko su da hujjoji wanda suke bayyanannu wa zuburi Allah ya aiko su bil kutub da littafai wa anzalna ilayka dhikra kai kuma ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun saukar maka da alqur'ani me yasa aka saukar da alqur'ani litubayyana lin nasi ma nuzila ilayhim saboda ka bayyana wa mutane abinda aka saukar musu fihi min alhalali walharami a cikin alqur'ani ka bayyana wa mutane menene halal menene haram wal'allahum yatafakkarun ko mutane za su yi tunani za su yi tafakkuri fi zalika a cikin wannan halal da haram din su yi aiki da shi afa aminal ladina makaru sayyiati an wato waɗanda suka ainihin aikata mummunan aiki za su amince suka shirya makirci wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a darun nadawa na cewa su daure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko su kashe shi ko su fidda shi daga garin Madina ayan da Allah tabaraka ta'ala ke wala suratul lamfali iz yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wannan ainihin wato wannan makirci da suka shirya kenan yayin da suka shirye ba makirci ko dai su daure ka tabbata ka da kai a wuri daya ko su kashe ka ko kuma ainihin wato ainihin fitar da kai daga gari suke wannan makirci wato tarihi ne da aka sani lokacin da suka zauna darun nadawa saboda haka suna zato ainihin an yaktiba Allahu bihim al-ardu aika wato Allah tabaraka wa ta'ala zai iya ainihin fauce kasa a gare su wato ya ainihin kisse kasa a gare su kamar yanda aka yi wa Qarun kamar yanda aka kisse kasa aka tsaka kasa ta hade Qaruna aw ya ce hum azabu ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mulu azabu ko azaba ta zo musu wato min haythu la yash'urun ta inda ba su sani ba min jihati la taqnu bi balihim ta inda ba sa tunani sai azaban ta zo musu kuma ta faru wa kad uliku bi badarin haqiqa Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da su a badar walau wa lam yakunu yaqdiruna zalika ai ba su samu ainihin ba su da iko akan wannan kuma ba sa ma tunani haka zai faru a yakin badar sai gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da mutum 70 a cikin su an kama kuma kafurai guda 70
aw ya khulan bi tamallihim fa hum bi أو يأخذهم على تخوفهم فإن ربهم لغفوري أولم يروا إلى الذي ما أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء ويجعل دلاله عن ذي الحمد يمين الشرائع تبتلى بالله يوم تاحلون
Allah tabaraka wa ta'ala ce to waɗannan dai wanda ake magana kafiran nan sun amince da wannan azaba za ta zo musu inda ba su yi tsammani ba aw ya'kuruhum fi taqallubihim Allah tabaraka wa ta'ala ko ya sa azaban ta kama su a cikin tafiye-tafiyen su ai fi asfarihim bi tijara tafiye-tafiye da suke na kasuwanci wannan kuma malaman tafsiri suka ce ta sauka kan Abu Lahab dan Abu Lahab wanda yake auren yar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to da aka saukar da shurtul labi ta zagi mahaifin sai ce ya take ta yazo ya gaggaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganganu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to karen Allah ya cinye ka to daga nan sai kafiran Makka suka tsortar da Abu Lahab suka ce kaga wannan mutumi duk abin da ya faɗa sai ya tabbata saboda haka wannan dan na gana shi fita ko ina dole karen Allah ya cinye shi in dai ya fita shikenan sai aka hana shi zuwa ko ina baya fita wani gari kullun yana gida saboda tsoron magana da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kar tabbata akan sa to shikenan zama dai tai zama ya jima bai fita ba kira nake ji haba kullun yana gida kamar mace saboda ka shi zai je kasuwanci dole zai tafi Sham zai tafi kasuwanci sai Abu Lahab ya da shi da bayi wanda za su tsare shi yace ko kun tsaya inda za ku zauna to ku sanya masa kaya ko ta ina ya kewaye shi wato ya zama ya lullube shi ba ta inda wani zai gan shi to haka suka fita a tafiya sun je jeji suka tsaya suka ainihin sassaka kaya ko ta ina kewe shi kawai dai sai suka ji urus urus zaki ya cinye shi to saboda haka karen Allah ya cinye shi wato shine Allah zai tura musu azaba a cikin tafiye tafiyen su wa ma hum bi mujizin ai ba za su gagari Allah ba ai ba za su tsere wa bi fa'itina min azabillah ba za su tsere wa azaban Allah tabaaraka wa ta'ala ba aw ya'khudhum ko Allah tabaaraka wa ta'ala yuzilikum ya halakat da su ala takawufin akan duk yanda suke tsoro ai wato a duk tsoron da suke yi na halaka to ni halakan ta same su ai yanqusuhum shay'an fa shay'an hatta yalikum jami' Allah zai ringa ainihin kashe su daya bayan daya har gaba daya Allah ya halakar da su fa inna rabbakum wa inna rabbukum la ra'ufur rahim lalle ubangijinku mai ainihin tausawa ne mai jin kai haisu lam yu'ajilhum bil uquba sai da Allah bai gaggauta musu azaban ba a hankali hankali Allah tabaaraka wa ta'ala ya musu azaba gaba daya har suka gare awalam yarau shin ba su gani bane ila ma khalaqallahu min shay'in zuwa ga abinda Allah tabaaraka wa ta'ala halitta na komai ailahu zillun ka shajara wal jabal abinda Allah halitta kaman ainihin bishiya da yake take da inuwa ko dutse wanda take da inuwa ai wannan inuwan nasa yatafayyau zilalu an limina al shimal inuwan nasa suna karkata tai an janibi ima ai awwal nahari wa akhiri suna yin dama da hagu a farkon wuni ga ta inda inuwa take karshen wuni inuwan za ta juya ta kai wani wuri sujjada lillahi wannan inuwa ita ma tana sujjada ne ga Allah tabaaraka wa ta'ala khadiina ina mai tsakirar da kai lima yuridu minhum zuwa ga abinda Allah tabaaraka wa ta'ala yake so a gare su wa hum suma ya zilal wadannan inuwa ay dakhiruna ay sagiruna suna masu kakkatar da kai ne ga Allah tabaaraka wa ta'ala wato Allah tabaaraka wa ta'ala yace walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi duk abunda nan an yi amfani da ma tagliban lil aqil saboda rinjayar da abun da yake da hankali saboda ana amfani da ma ne wurin li ghairi aqil ana amfani da man wurin magana lil aqil saboda haka abun da yake sama da abun da yake kasa wato sun fi yawa halittun Allah na sama da halittun kasa sun fi dan adam yawa saboda haka aka yi amfani da ma'anan tagliban lil aksar inda malaman tafsiri suke cewa an rinja da waɗanda suka fi yawa saboda haka na Allah ne ga Allah suke sujjada wanda suke sama da wanda suke kasa gaba daya min dabbatin wato nasmatin ta dubbu alaiha duk wata kwayan halitta rake dudduge take tafiya kan doron kasa tana sujjada ne ga Allah tabaraka wa ta'ala wal mala'ikatu haka nan suma mala'iku suna sujjada ne ga Allah tabaraka wa ta'ala anan khassahum bi dhikri tafdilan an ambaci mala'iku bayan an fadi wanda suke sama da kasa alhali suma suna tsakanin abubuwan da suke sama da kasa amma sai aka ƙara ambaton su bayan an fadi abubuwan da suke sama da abubuwan da suke kasa me yasa aka yi haka an yi haka ne saboda khassahum bi dhikri tafdilan saboda nuna falalan mala'iku da girman su shi yasa Allah tabaaraka wa ta'ala ya ambace su anan wa hum la yastakbirun kuma su mala'iku ba sa girman kai ai la takabbaruna an ibadati su kam ba sa girman kai gaban ibada wa Allah tabaaraka wa ta'ala la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba wa Allah akan abin da Allah tabaaraka wa ta'ala umurce su suna aikata umurnin Allah tabaaraka wa ta'ala to saboda haka ne suka zama haka su kuma mala'iku ya khafuna ai al mala'ika su mala'iku ya kafuna rabbuhum suna tsoron ubangijin su tabaaraka wa ta'ala min fawqihim wa to aliyan alaihim bil qahri wanda ikon Allah tabaaraka wa ta'ala yake sama da su yake rinjaye sannan wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abinda Allah ya umurce su anan ne da ainihin shehu ya zo tafsirin ainihin wa ma unzila lil malakani babila haruta wa maruta ya kawo kissan da malamai suke cewa wai mala'iku ne guda yace wannan ƙarya ne wato kissa ce da bata da asali saboda ta saba da ayoyin alqur'ani ba za a ce Harut da Marutu mala'iku ba ne Allah ya saukar da su suka saba wa Allah tunda su Allah ya faɗa cewa su mala'iku ba sa saba wa abin da Allah ya umurce su suna aikata duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce su saboda haka ba za a ce har da marutu malaiku bane, to saboda haka sai ainihin kawo cewa wannan kissa duk da malaman tafsiri da yawa sun kawo ta, yace amma bata da asali, ta saba da nassosi na alqur'ani, ta saba da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa. Za mu tsaya nan saboda kasancewa muna dama khatama za a yi gobe, kuma an zo dab da izu, ya kamata a ce tsayawan akan izini na ja saboda akwai nauyin da nake so a yi ta, kuma sai ga izu, saboda haka za a tsaya kan wannan izu. Allah ya riko da hannuwanmu, Allah ya gafarta mana, Allah ya sa muna cikin wanda za a yanta cikin wannan wata na Ramadana. Alfarman sayyidin rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abinda muka ji na ainihin wannan ayoyi na alqur'ani, Allah ya sa mu aiki da shi, Allah ya sa mu aiki da shi. Alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, duk albarkan da yake cikin alqur'ani Allah ya sa mu riske ta, duk albarkan da yake cikin wannan wata na Ramadana Allah ya sa mu riska. Alfarman sayyidin rasulullah sallallahu alaihi wasallam, za mu dakata nan kamar da muka faɗa. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق على سيدنا الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.